بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Alhamis ce da ta daidai da 16 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 26 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine kasar na 10 daga cikin jeren karatuttuka tare da sharhin littafin Mukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan ba a manta ba, har yanzu muna kan wani nassi mai dan tsawo da muka karanta, muke kai da komawa wajen yi mishi sharhi. Wannan maganar kuwa ita ce daidai inda mala yake cewa wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munasiyatan liman huwa awsaq fa in khulifa bi arjaha farrajihul mahfuz wa muqabiluhu shadh ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. يأتي والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ما نيكي تشيوى قارن دا أكي سامو أتكي رواية حديثة ودن دا أكي دا سوسهي هاي دا حديثة ودن دا سكي حسني ana karban su matukar ba su kasance suna kore riwayar wadda tafi aminci ba. Idan aka samu sabani, to ta yaya ake samun sabani? Sai mala yace bi arjah, ta hanyar wani dalili wanda zai bada damar a karfafu a rinjayu zuwa ga wata riwayar. Farrajihu, to ita riwayar da aka rinjaya aka ce za a yi aiki da ita, al-mahfuz, ita ake kira al-mahfuz. Wa muqabiluhu, wadda take muqabalantar ta kuma fa ashaz, ita ake kira ainihin ashaz. Wa ma'adda'afi, idan kuwa wannan sabani ya zo ne tare da rauni da riwayar ta sabawa wadda tafi ainihin aminci, ko kuma wadda aka karkata gare ta, kuma zama ita wadda ta saba din ta zo tare da raunin mai riwaya. Ar-rajihu al-ma'ruf, to wadda aka karkata akan ta aka dauka ita ake kira al-ma'ruf. Wa muqabiluhu al-munkar, to wadda take muqabalanta ta ita ce akasinta ita ce munkar. Waɗannan karatutukan da kake kallo da saurare a yanzu da na karanta na fassara kadai, ba za ka iya fahimta ba sai ka koma kasusuwan baya, domin can ne bayan mun karanta mun fassara muka bi muka yi sharhi tare da buga misalai a aikace ɗaya da ɗaya. Anan abin da ya rage kai wanda za mu ɗan tattauna a yau dangane da abin da ya shafi ziyada akan riwayoyin hadisai sahihai ita ce, shin menene ke kawo wani ya ruwaito hadisi sai wani ya zo da ƙari tun daga cikin sahabbai ko tabi'an hadisai ko kuma tabi'u tabi'ina ko wasu masu littafai? Asalin wannan na faruwa ne kamar yadda malamai suka faɗi, ka karanta ainihin wato muzakkira ta usulul fiqhi ta babban malami Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan littafi yana nan muna da shi a wannan makaranta. Abinda malamai suka ce shine, asalin haka ta rinka faruwa ne daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kan bada hadisi, sai ya zama lokacin da aka fara bada hadisi wani sahabi ya zo a makare, an riga an fara farkon hadisin, dan haka shi in ya zo ya kawo tashi riwaya sai a ji ya ruwaito rabi ne na ƙarshen hadisin. Wani kuma in ya zo sai a ji ya zo da farkon hadisin, in aka haɗa sai a ga ƙarshen hadisan guda biyu ya yi ɗaya, amma kuma wancan ba shi da gaɓar farko ta wancan ainihin hadisi. Sai ya shaida kenan shi ɗin nan ya zo ainihin a makare ne. To kaga wancan da ya zo da riwaya wadda take tana da gaɓar farko, yanzu ya zo da ƙari akan abin da babu a wancan. Ina fata an gane. To kamar yadda shi ɗin nan zai iya kawo hadisi a karba, haka yanzu da ya zo da ƙari a cikin wani hadisi da ake da shi, za a iya karɓe matuƙar shi amintacce ne. Sai in an samu karo tsakanin wannan riwayar tashi da waccan ainihin riwaya. To kamar yadda muka yi bayani a darussan baya, idan aka samu karo ɗin za a nemi sabubba ne na murajjihat waɗanda za mu zo mu darasi a kansu insha Allah ta'ala ba da juma'a wannan ba. Waɗanne dalilai ne ke taimakawa malamai su karkata zuwa ga riwayar wani su yi watsi da tawani? Mun dan fara tattauna waɗannan a baya, amma akwai darasi na musamman ba da juma'a ba za a zo a yi insha Allah. To idan aka samu irin waɗannan dalilai waɗanda suka taimaka wajen a karkata ga wata riwaya daga cikin biyun, to ita wadda aka karkata gare ta anan ita ce wadda ta zo da ƙarin ko kuwa mara ƙarin, dalili ne kawai ke sa a karkata ga ɗaya daga cikinsu, ba wai ana karkata ne dole ga ita mai ƙarin ba. Ta iya yiwuwa dalilan za su hukunta a karkata ga ita wadda ta zo da ƙari, ta iya yiwuwa dalilan za su hukunta a karkata zuwa ga wadda take ba ta da ƙari. Shine darasin da muka yi a abin da ya gabata, inda za ka ji ga hadisi ya zo mutasili, sai ka ji malamai sun ce ba za su karɓi mutasilin ba, mutasilin da'ifi ne, amma sai ka ji sun ce mursalin shine ainihin sahihi, sannan sai kuma su illanta shi da irsal din. Al-Imam Ad-Darqutni da Al-Imam An-Nasa'i sukan yawaita yin haka daga cikin abubuwan da Ibn Hajar kan yawaita ba da labari a cikin Bulughul Maram. To idan aka karkata ga wata riwaya saboda dalilai sun tabbata a karkata gare ta din, ita wadda aka karkata gare ta din sai a ce ta zama ainihin al-mahfuz. Ita ɗayar da ba a karkata a kanta ba, amma ita ma riwaya mutumin kirki ce, sai dai kuma saboda an samu karo ko kuma saboda an samu wata tufka da warwara a ciki ba zai a karkata gare ta ba, to sai ta zama shadh, ta zama ba'ifi kenan. Dan haka kamar yadda muka gabatar, hadisi ba'ifi riwayar fiqa shine ainihin shadh. Sannan idan ya kasance mutum ne mai rauni ya zo da riwaya ba za a karba ba, to balle kuma a ce shi mai rauni ne ya zo da ƙarin riwaya akan mutumin kirki, kuma ƙarin riwaya tashi tana karo da riwayar mutumin kirkin, kaga an samu matsala biyu, shi ba mutumin kirki bane ko kuma mai mantuwa ne, kaga yana da matsala. Sannan riwayar da ya zo da ita kuma tana da matsala in an gwada ta da riwayar mai hadda ko kuma mutumin kirki, kaga da shi da riwayar shi suna da matsala. Don haka wannan dalili ne da zai sa a yi watsi da riwayar shi, don haka watsi da riwayar shi sai a ce riwayar shi ta zama munkara, ita kuma wacce da aka dauka sai a ce ta zama ma'ruf, kenan wannan riwaya ma'ruf ita ce sahih, wacce kuma fa ita ce ba'if ya munkara. To kun ji wannan jama'a, to me ke kawo waɗannan ziyadat shine nake so a yanzu mu tsaya mu fahimta. Kun ji ana cikin darasi tun a majalisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai wani sai ya zo daga baya, iya abin da ya ji sai ya je karar, da ya je kuma sai ya zama shi ne ya fara zuwa kasar Baghdad, shi da ya ji rabin karshe din. Bayan shekara 30 sai sahabin da ya ji hadisin tun daga farko, ku kiyaye ku kiyaye, shi kuma sai ya bayyana a Baghdad, sai aka ji ga hadisin duk daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne, kuma hadisin lallai ɗaya ne, sai a ji wannan da ya zo da riwaya daga baya tashi riwayar ma tafi tsawo, tafi yawa, kuma tafi bayani. To tunda sahabbai ne anan, shi ma wancan sahabi ne, shi kenan sai a karba. Babu wasu sahabbai guda biyu waɗanda suka ruwaito hadisi guda ɗaya ko kuma hadisai guda biyu waɗanda suka ainihin yi karo, babu, sai dai kai a iya fahimtar ka kaji a zahiri sun yi karo. Za mu zo mu gaya maka in har haka ta faru ga hanyar da ake bi da su, amma inda ake samun karon da zai sabbaba a jefar shi ne daga kan riwayoyin tabi'ai, dan daga nan ne aka fara samun rauni. Babu wani sahabi wanda ya kawo hadisi aka ce kai mutumin banza ne ko kai makaryaci ne ko kai fasiki ne ko kai kafiri ne ko kai shashasha ne, ghafili ko kuma mai mantuwa ne, saboda haka aka ki karbe. Babu wannan, daga kan tabi'ai ne aka fara samun waɗannan matsaloli da ke zama dalilai na aki karban hadisansu. A ƙarƙashin wannan, idan har sahabi ya zo da riwaya, wani sahabin ya zo da riwayar da take tafi waccan tsawo kawai karbe ake, wato tabi'ai karbe suke, don haka kun ga tabi'ai ba su fuskanci wannan matsalar da aka fuskanta daga baya ba. To amma daga kan tabi'u tabi'ina, wannan matsala sai ta zama ainihin tariƙe wuya, shine wannan tabi'i ya ruwaito hadisi, wancan ya ruwaito hadisi, to daga kan tabi'ai an rinka samun waɗanda mutanen banza ne. ko waɗanda suke gafilai ne suna da sakarci wajen karɓar riwaya shine kowa ya zo ya kawo musu hadisi da na gari da na banza sai su karɓa, ko kuma a samu masu mantuwa, ko kuma waɗanda haddasu ba irin wadda ake karɓan hadisansu ba. To in kun gane wannan jama'a sai ku kaddara, yanzu nan muna majalisin karatu, bayan an fara karatun nan da minti 30 wani ya iso, kun ga bai ji karatun farko ba. Duk wata doka da muka faɗi a makarantar nan ta cewa a kashe handset, kun ga bai ji ta ba. Duk wata doka da aka faɗi cewa a daina surutun ana darasi, bai ji ta ba, saboda an gabatar da ita ne da zarar fara darasi, kun ga bai ji ta ba. Don haka in ya je darasin da ya zo ya riska shi kadai zai ba da labari. To in aka yi rashin sa'a shi ya fara isarwa mutanen Sokoto da wannan labarin darasi, daga baya kai da ka halarci tun farkon darasin kai kuma ka isa, ka ga za a ji darasi ɗaya ne amma naka yana da ƙari a farko, ƙarin da babu a nashi. Ko kun fahimta? Kun ji dalili na farko shine ne matarar masu riwaya. Dalili na biyu shine tashi karatu a halin lokacin tashi bai ba, shine malam na cikin bada hadisi mai tsawo kamar hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id wanda yazo cikin babu fadli sujudi a cikin Sahih al-Bukhari. Hadisi ne mai tsawo, malam na cikin bayar da wannan hadisi, kai sai ka tashi sai ka tafi kama ruwa, ko kuma sai ka tuna cewa an yi alkawari da kai zaka je ka dauko ƴaƴanka daga makaranta lokaci kaza, ko sai wata larura ta bujiro maka daga cikin laruran gangadi sai kwashe ka. Don haka iyakacin abin da ka ji shine rabin hadisin, rabi kuma bacci ya kwashe ka, ko kuma ka tashi ka fita saboda wata larura cikin laruran da magabatar ko makamantan haka. Kun ga anan yanzu an fara karatun da kai, haka ne zaka je ka bada labarin rabin farko na hadisin, sai kuma wani dan makarantar ku sai ya zo da shi wannan hadisin, a ji iya inda ka kawo sai kuma a ji ƙari. To tambayar ita ce kamar yadda wani ya tambaya ran nan, shin waɗannan malamai ne ke ƙara hadisan nan ko ku sahabban nan ne ke ƙara hadisan? A'a, hadisin asali shi malami ya kan faɗe shi gaba ɗaya ne. To amma matsalar da ta kan faru sai a samu shi mai riwaya shi ne ya makara, ko kuma shi ne ya tashi daga wurin karatu a halin lokacin tashi bai ba. Kun fahimci wannan larura? Kun fahimci wannan sirri na biyu? Sai sirri na uku. Waɗannan sirrorin guda biyu da na gabatar, in kun fahimce su da kyau za ku ga cewa suna komawa zuwa ga ɗalibai ne, imma makararsu, ko kuma tashinsu kafin lokaci ya yi, ko kuma larurar bacci ko wani abu ya bujiro musu. Dalili na uku na komawa kan malami ne shine, malam ne ka zo zai baka hadisi, malam yana cikin nishadi sai ya baka hadisin gaba ɗayan shi, wata rana sai wani ya zo cikin ɗaliban makarantar sai ya samu malam cikin kasala da gajiya, sai malam ya ba shi rabin hadisin da nufin cewa idan ya sake dawowa makaranta malam ya ƙara mai rabin. Kai yanzu kana da cikakken ruwayar hadisin, amma da ka tashi sai ka tafi ainihin Bukhari sai ka je ka karantar da hadisin, kaga sai kai gabas maso arewacin Najeriya. Shi kuma wannan da ya zo ya samu malam cikin kasala, wanda ya samu rabin farko, malam na tunanin zai dawo kashe gari, a wannan daren sai aka yi mishi waya cewa mahaifiyar shi ta rasu, haka gari na wayewa kashe garin madadin ya dawo makaranta a ƙara samun rabin hadisin, sai ya wuce gusau ya tafi saboda mahaifiyar shi ta rasu. Yanzu wancan ɗalibin asali menene ya sa ba shi da cikakkiyar riwaya? Kasalar da malam ke ciki a ranar da ya ba shi hadisi, kun ga dalilin yana koma zuwa ga malam. Ana nan da ya je karantar da mutanen gusau wannan rabi na farko na hadisin, iya abin da ya samu kenan, iya kashi zai bayar. Wancan da ya tafi Bukhari shi kuma sai ya taho gusau ya yi wa'azi ko ya karantar, da ya zo sai ya kawo hadisin, sai mutanen gusau sai suka ji wannan mutumin ga hadisin da suke da shi ya kawo, amma kuma sai suka ji riwayar shi ta fita wancan malaminsu na farko tsawo, kuma dukkanin da shi wannan da ya kawo musu hadisin daga baya da wancan da ya kawo musu daga farko dukkansu sun danganta hadisin zuwa ga malami ɗaya.
kun fahimci yadda mas'alar take jama'a malami ɗaya ne ya karantar da su amma fa wannan yazo da gajeriyar riwaya ita ce daga farko zuwa tsakiya wannan yazo da cikakkiyar riwaya yanzu kun ga anan an samu ziyada akan riwayar hadisin da ku mutanen da saukuna da shi daga wa daga mutumin kirki kun sahaha wannan riwaya kun ce mata sahihiya ko kun ce mata hasan da gargadon kasancewar shi tamu babbi ko khafifat bab sai aka zo aka samu ga wani yazo sai ace to yanzu an samu ziyada ala riwayat alhadith alsahih ko ziyada ala riwayat alhadith alhasan wa hal tuqbalu sai ace za a karbe ta in ya kasance wanda ya ruwaito ta amintacce ne kuma riwayar shi bata saba ba ko kun fahimta jama'a to in kun gane wannan kawai waɗannan misalai ne muku don ku fahimci dalilan da ke sa a samu ziyada a cikin riwayar hadisin da kai kake da shi misali hadisin al-Imam an-Nasa'i da al-Imam Ahmad wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan hadisin kowa haddace shi haka al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi Imam Ahmad da ya tashi ruwaito wannan hadisin sai ya ruwaito shi da wannan lafazin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fiyakajin minal khairi to yanzu dukkan mu kowa ya iya arba'una hadisi ya san wannan hadisi da iya wacce riwaya sai aka buɗe musnad al-Imam Ahmad sai ga ƙarin riwayar nan wadda ba mu da ita sai a duba a ga ya ruwaito ta mutumin kirki mai hadda sai a ce za a karba matukar ita din bata saba ba sai aka duba sai aka ga ab ai ba ma saba ba ta ƙara fito da fassara asalin riwaya da muke da ita ne sai mu karbe ta to yanzu sai ka kaddara menene ya faru ta kaga wannan minal khairi kusan kalma biyu ce kawai ƙari da aka samu ko wannan zaka iya dangantawa ga bayan waɗancan dalilai guda biyu imma dalilin ya koma ga malamin imma dalilin ya koma ga ɗalibin to daga cikin dalilan da ke koma zuwa ga malami shine dalili na hudu don haka na baku misalai biyu ta ɓangaren ɗalibai misali ɗaya ta ɓangaren malami to ga misali na biyu na ɓangaren malami shine shi kanshi malamin sai ya zama asalin yadda ya ba da riwayar gawa ne haka ya karɓo ta daga malamin shi ya zama yana da riwayoyi guda biyu daga malamin shi ko kuma yana da riwayoyi guda biyu daga malamai mabambanta ya zama Sa'id ibn al-Musayyib malamin shi ne kamar Imam Malik ya zama kuma Ata malamin shi ne kamar dai shi Imam Malik don haka Imam Malik ya karantar da shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kun ji wannan riwaya Malik daga Ata misali daga Abu Huraira misali ne muku har yaushe Imam Malik din sai sake koma wurin malamin shi Sa'id ibn al-Musayyib sai sake karantar da shi wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair Imam Malik da yazo sai ya zama wada kun ga asalin hadisin daya ne amma riwayoyin wannan gajeruwa wannan mai tsawo wannan daga malam Ata'u wannan daga malam Sa'id ibn al-Musayyib amma su kuma malaman taccan in aka koma sun hada kan malami daya shine wa Abu Huraira to yadda Imam Malik yake da hadisi daya ta hanyar malamai biyu idan Imam Malik yazo sai ya raba hadisin da gangan sai ya raba riwayoyin ya bawa Abdullah ibn Maslama al-Qanabi wannan riwaya ta Ata ya kuma bada ainihin riwayar Sa'id ibn al-Musayyib da Abdullah ibn Yusuf at-Tilmisi gare shi shikenan sai gwana yanzu Imam Malik yadda ya bada hadisan daban-daban riwayoyin daban-daban shi ma haka ya samu to wannan ku je ku yi ta bincike za ku gano dalilai masu dimbin yawa da suka sa ake samun ziyada ko ainihin nuqsan ko sauyin lafazi amma ya zo da ma'anar shine ne mushahada ko kun gano yin maganganu ne duk waɗancan akan mutaba'a to amma in aka zo za a iya samun mushahada kuma shine Imam Malik ya baka wannan hadisi da waccan ma'ana sai kuma ya baiwa ɗaya ɗalibin nashi wannan hadisin da wata ma'anar, haka ya ruwaito shi. Jama'a kun gane wannan? To, ko kuma ya zama an samu riwaya da ma'ana wadda za mu zo mu tattauna ta yanzu, ne muku ishara akai ne, akwai wani abu da ake kira ar-riwayatu bil ma'ana, shine yadda malami na ya karantar da ni hadisin da lafazin shi, in na tashi bayar ɗalibai na sai in yi tasarrufi a cikin lafazin sai in canza hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama, amma sai ya zama ba zan ba da shi hadisin da lafazin da aka bani ba, suna yin wannan riwaya da ma'ana. Sharaɗin wannan shine malami bai halatta ya haka ba, bai halatta ya canza wa annabi lafazi ba sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda za mu zo mu ji in an zo wannan karatun sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗin farko sai in ya zama ya kai matuƙa wajen gogewa da sanin irin kalmomi da ma'anonin da annabi yake amfani da su, don haka ya gane annabi ya amfani da kalma kaza tana iya ɗaukan ma'anar kalma kaza mutabaka daidai wa daida. Ina fata an gane. Sannan sai in ya zama larura ce ya fahimci wannan ɗalibin in na bashi da wannan lafazin ba zai karba ba, misali malami na ba Sokoto ne, ni ko ba zazzagi ne, na je ne karatu a Sokoto amma kuma sai na samu kaina a Kano zan karantar, sai na lura in na zo ne amfani da lafazin da malami na ba Sokoto ya bani, ya ce guntu da ma'anar gajeren mutum, idan na je na faɗa wa ɗalibi na da ke Kano malami na ya ce wane guntu na, abinda ɗalibi na ba Kano zai fahimta shine wane ɓarawo ne, to yanzu kalmar guntu da na nakalto daga bakin malami na wannan lafazin, to wajibi ne in canza shi, ko kuma ya halatta aƙalla in canza shi zuwa ga ma'anar da za ta bayu ga abinda malamin can nawa ba Sokoto ke nufi zuwa ga ɗalibin nan nawa ba Kano. Shine ni yanzu na zama me, na zama translator kenan, na zama mai fassara tsakanin malamina da ɗalibina, domin in na zo na nakalto kalmar guntu da nufin gajere, ba Sokoto sai ce guntun ga, yana nufin gajeren mutum, ba Kano kuwa in aka ce guntu to ɓarawo kenan. To yanzu ka ga in na ba da kalmar ga ɗalibina zai mata fahimtar da ba haka malamina ke nufi ba ko, to wajibi ne in fassara ta, ko kuma alal aqall ya halatta, in ba haka ba in kawo ta a yadda ya faɗa amma sai in mishi sharhin ta ya gane me take nufi. Za mu zo ni darasi akan gharibul hadis kuma insha Allah ta'ala. Jama'a yanzu kun fahimci dalilan da suke sa ake samun ziyadat da nuqsan da kuma riwaya da ma'ana da shawahid da mutaba'at? To sai malam yace wal fardu nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa al mutabi', shi hadisin da yake al fardu nisbi, wato hadisin da ya zama asali an samu wannan fardiyya ne kawai saboda nisba da wata tabaka, in ba dan haka ba da hadisin zai iya zama gharibi an aziz ko ya zama mashhur ko kuma ma ya zama mutawatir, amma wata tabaka ce kwaya daya ta kanye sai aka samu mutum ɗaya ne a cikin ta. Wannan darasin ma sai ka koma darasin baya ka saurare su a hankali zaka fahimta. Yanzu kuma muna son mu kai ga wani makasudi, sai ya ce to in aka samu muwafaka daga irin wannan to ana kiran shi tada, amma aka samu wani wa in wujida matnun yushbihu, idan wani matni aka samu wanda ya kama da shi wannan da muke da shi, fa huwa shahidu, to shi wannan matnin da aka samu a yanzu da ya kama da wannan da muke da shi ya zama shahidi. Wa tatabbu'u turqi lidhalika, bibiyar hanyoyi domin neman lidhalika, wannan damirin jama'a yana komawa tun daga waɗancan maganganu da aka yi na farko da ake raba hadisi kashi biyu da hadisi hasan da hadisi sahihi, to wannan yana ishara zuwa gare su ne, bibiyar hanyoyin hadisai lidhalika, lidhalika dan haka, dan gano haka, dan gano ne, dan gano hadisan da suke hasanai ne su koma su zama sahihai, dan gano hadisan da suke takaitattu ne su zama suna da ziyadat, dan gano hadisan da suke ba su da shawahid su samu shawahid, dan gano riwayoyin da suke ba su da mutaba'at su samu mutaba'at. to wannan bibiyar da zaka rinka yi mallan yace huwa li'tibaru ita ce al'itibaru to in ba ku manta ba na gaya muku akwai abin da littafi yana karantar da kai shi amma akwai abin da sai malamin da ke karantar da kai in ya zama wanda yake yana da kasaratul istiqra yawan karatu da bincike da kuma yawan mu'amala ta wannan fannin shine kadai zai iya sanin waɗannan al'amuran misali mutumin da ya dade a cikin harkar lawa shari'a ne a cikin harkar shari'a da lawayanci da makamantansu duk sanda aka zo ana maganganu zaka ji yana da cases waɗanda zai ta buga maka misali waqi'iyan waɗanda suka faru amma sabon lawa wanda ya fito ga NYS din shi yau zaka ga yana da nazariya din amma ba shi da misalai akan shi ko kun fahimta jama'a mutumin da aka dauke shi aikin dan sanda yau in ya zo fara bada labarin aikin sai ka ji ba shi da misalan rigingimin jama'a mutumin da ya shekara 30 ko 40 tun ana dan doka har aka ji aka zama dan sanda tun ana sa gajeren wando har aka ji aka sa dogo misalan da ke kan shi na rigingimin mutane da matsalolin da yan sanda suke fama da su da yawa wannan fanni na ilimin hadisi jama'a ba fanni ne kawai ka je ka yi degree ko ka yi diploma ko ka yi masters ko ka yi PhD kadai ba a'a akwai wannan din amma kuma akwai gogewa da kwarewa to wannan gogewar da kwarewar jama'a ita ce na fara muku misali cewa nau'in littafan da ake bibiya domin samo wa hadisi karin hanyoyi kana da hadisin ka kwaya daya isnadin shi ka hukunta sahihi ne amma kana fatan hadisin ya zama yana da hanyoyi sahihai ko kuma kana da hanya daya hasan ce kana fatan ka samo mai hanya ta zama sahihiya ko kuma akalla ta zama hasan guda biyu ya zama sahihun li ghairihi mun fadi cewa in hadisin ya zama marfu'i ne ga ibn littafan da ake bibiya ko mun fadi cewa in hadisin ya zama mauqufi ne ko fatori ne na sahabbai ko tabi'ai ga ibn littafan da ake bi to a yau ga wata sabuwa ita ce hadisin nan ya zama sahihi ne ai marfu'i ne wato daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ko mauqufi ne wato ayyuka ne da fatoyin sahabbai ko maqtu'i ne ayyuka ne da fatoyin tabi'ai to annan akwai wasu littafai kuma waɗanda su waɗannan littafan ba ga magari bane waɗannan littafan kadai malaman da suke iya sanin su sune waɗanda suka dade suna mu'amalanta waɗannan fajan shi yasa ka ji tsoron idan irin waɗannan ƙwararrun malaman irin su Ibn Hajar irin su Al-Hafiz Adh-Dhahabi daga cikin muta'akhirin kenan da kuma irin su Al-Imam Abu Hatim da su Bukhari da Abu Zur'a da makamantansu daga cikin ƙudama'u ka ji tsoron in suka yi hukunci akan wata riwaya kafin ka ainihin tinkare su kamar ka ji an ce ni cancan giyaje yana cinikin wata mota kai kuma nan an zo ne ba a yi maka billancin motar ya kamata gaban ka ya fadi zaka iya kuwa mota ce aka zaka ce Alhaji za a siyar da mota kaza kai ka ce a yau nawa ne kudin ta kuma rai ma ya taya zaka ce a cancan gini sai ka ce a to ku bari ni nazari haka ne kuma haka ba saboda mutumin da tun yana siyan mota ya koma yana siyan jiragen sama to kaga anya abin da ya taya ya kamata kai nazari tukuna ma kafin ka gaba ma ka iya ƙara ko ka ce ma ka baka su dan haka in aka samu malamai irin waɗannan su Bukhari su Abu Zur'a su Ibn Abi Hatim da Abu Hatim din da makamantansu suna nan asharat ko mi'at ko uluf al-alaf al-mu'allafa dubbunan irin waɗannan malaman da daga cikin muta'akhirin irin waɗannan da na buga maka misali da su irin su Zahabi irin su Ibn Hajar a waɗannan zamanna irin su Malam Abdurrahman al-Muallimi irin su Ahmad Shakir irin su Muhammad Nasiruddin al-Albani to in ka samu waɗannan sun yi hukunci ga wata riwaya ko ga wani hadisi wanda a zahiri kai kana ganin sabanin abin da suka hukunta to shawara ita ce in suna da rai ka je ka same su ku tattauna da su ka nuna musu abin da kai kake fahimta na kuskuren karara in ka zauna gaban su ka tattake ka maida kanka wawa ka bayyana wautarka dan su gyara maka yafi ka je ka bayyana wautar inda baka tabbata wawa ko kun fahimta in ba su da rai bincike irin su ko makamantan su a wajen ilimi in ba haka ba matsa bincike a cikin littafan su in ba haka ba yi kokari kaga ina suka samo wannan isnadin wannan isnadin da suka samo shi sun samo shi suka ce a cikin juz'u kaza amma a cikin sai suka ce sun samo shi a cikin Baihaqi da Nasa'i da kuma juz'in Haffar kai kuma kana da Baihaqi kana da Nasa'i amma baka da juz'in Haffar sai kaga sun ce hadisin sahihi ne kai kuma a iya abin da suka ce din nan da ka duba littafai din nan baka samu duba juz'in can ba sai ka gano cewa ba'ifi ne to kar kai marmaza ka bayyana ba'ifancin sai har ka ga wancan juz'in na Haffar domin waɗannan littafan irin ajiza din nan suna ɗauke da wasu sirrori na ilimi waɗanda sauran littafan da kake gani kibba-kibba ba su ɗauke da su don haka ba ga an rubuta littafi juz'i ɗaya ne sai a ce juz'in wane sai ka ga an ce sahifar wane sai ka ga an ce kazan wane sai ka ɗauka wannan littafin ai tunda ina da Bukhari ba ma sai na sai wannan ba ina wannan zai zama yana da wata fa'ida wadda babu ita a cikin sahihul Bukhari shi kanshi Bukhari wasu hadisan da yake inganta a cikin littafin shi iya karatunka sai ka ga cewa hadisin da'ifi ne amma ga Bukhari ya kawo cikin sahihul Bukhari ya dogara da irin ruwayoyin da suka zo ne a cikin waɗancan ƴan littafai to waɗannan littafai Allah ya azurta mu da mafi yawancin su wallahi alhamd to waɗannan na daga cikin sirrin ayyukan waɗannan malaman don haka daga cikin wuraren da in ta kure zaka tafi irin waɗannan mutaba'at din akwai littafan da yake sama sama za mu iya cewa shahararru ne kamar Masanid musnad mafi shahara jama'a shine musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanda al-Sheikh Ahmad Shakir yayi mishi tahqiqi da takhrijin hadisan bai kammala ba ya rasu Allah ya gafarta mishi wannan ainihin wato littafi musnad yakan ɗauko wasu ziyadat ta hanyar wasu isnadodi waɗanda babu su a cikin shahararrun littafan da ka sani misali ka duji wancan misalin da muka yi hadisin da ka haddace tun kana ƙarami ɗan islamiya a cikin 40 hadis da riwayar Nasa'i cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ka ji fa Imam Ahmad da ya ruwaito shi sai zo da ziyadar min alkhairi kai kuma riwayar Nasa'i ka sani yanzu ka je ka dauki Nasa'i ka duba sai ka ga babu ziyadar min alkhairi to kafin ka zargi malamai da za su zo su ce maka akwai min alkhairi kuma sun yi ishara cewa Ahmad ya ruwaito sai ka duba ka ga musnad al-Imam Ahmad kai takhrijin sannan kafin ka zargi cewa wannan ziyadar da suka inganta bata inganta ba har sai ka duba inda suka duba kun fahimta jama'a in ba haka ba jama'a ruwa ba su an kwando bane baka taka inda suka taka ba kuma ka ce zaka rugurguza abin da suka gina ko kun fahimta jama'a akwai danganci akan wannan sannan daga cikin masanid kamar yadda nace mana musnad al-Imam Ahmad to an samu cikakkiyar tabi'a ta musnad al-Imam Ahmad wadda su Shu'aib al-Arna'ut su da wasu malamai suka hadu suka yi tahqiqin ta a cikin mujalladi 52 sannan akwai al-Bahr az-Zakhar wanda ka fi sanin shi da musnad al-Bazzar shi kuma wannan littafi mujalladi 15 ne kaga wannan littafi ba a dade da yi mishi cikakken bugu ba daga baya ne aka buga shi da can ma san ba a buga shi ba daga baya ka zo aka buga mujalladai uku sannan aka zo aka buga sauran mujalladan suka cika mujalladi 15 to idan ka ji malami ya kawo hadisi ya ce a duba Bukhari sannan a duba musnad al-Bazzar sai ka ga hadisin ya zo da wani lafazi wanda da ka duba Bukhari baka ga wannan lafazin ba kar ka ce to ai mun duba Bukhari ba mu ga lafazin ba a'a sai ka koma ka duba ɗaya inda ya faɗa ɗin in baka da littafin fa ya nuna kai ba sa an shi bane a cikin ilimi dan haka kar ka ce komai mafi karancin abin da ake sa rai shine kawai ka bi ko kun fahimta amma kalubalanta shi ko rusa abin da ya gina bata taso daga gare ka ba dan ya taka ya leko inda kai tsawon ka bai kai ba jama'a kun fahimci wannan kenan sannan daga cikin ainihin masanid akwai wasu kananan masanid da aka rubuta su kamar musnad na al-Imam al-Humaydi to ka duba malamin Imam al-Bukhari ne ya rubuta littafi amma littafin bai shahara kamar na Bukhari ba juz'i biyu ne ina nan muna da shi a makarantar nan akwai musnad na al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba shi ma mujalladi biyu ne akwai musnad na Aisha akwai musnad na Fatimatu Zahra akwai musnad na Umar akwai musnad na Abu Bakar ibn Siddiq waɗannan masanid ne da aka bi aka tattara riwayoyin wasu sahabbai waɗanda da a ce zaka ga hadisi ne Aisha ta ruwaito shi a cikin Sahihul Bukhari sai ka ji malami irin Albani a cikin Silsilatul Ahadith As-Sahiha da yazo sai ya ce wannan hadisin daga Aisha ne yana nan cikin Sahihul Bukhari sannan kuma da musnad Aisha na al-Imam Abu Awana sai kai wa kanka fara kana da Sahihul Bukhari dan haka ka duba ka ga hadisin amma ga wani karin lafazi wanda Albani ya kawo a silsila amma fa kai baka samu damar duba musnad na Aisha wanda al-Imam Abu Awana yayi ba to kar kai marmazan cewa ai hadisin da Albani ya kawo yace a Bukhari mun duba mun ga Albani ya ƙara wani lafazi a ai ya faɗi ɗaya littafin ka ji tsoron Allah kana da wannan littafin baka da shi ka duba baka duba ba shin ka na san shi baka ma san shi ba to ka ji tsoron Allah Albani ba sa an ka bane kenan ruwa ba sa an kwando bane kun fahimci wannan da ke jama'a to sa'annan waɗannan irin littafan da malamai suke rubutawa ƴan ƙanana suna ba su wasu muhimmanci ne ta hanyar ruwaito wasu abubuwa waɗanda waɗancan kibba-kibban ba su damu wajen ruwaito su ba kuma waɗannan abubuwan suna da muhimmanci to sa'annan daga ciki akwai wani babban littafi gashi kusan mujalladi 20 ne amma an matse shi an buga shi a cikin wasu takaitattun mujalladai da suka zama guda 15 ji gashi al-ahadithul mukhtara ba mukhtar al-ahadith ka ba na islamiya a wannan ka ji al-ahadith al-mukhtara aw al-mustakhraj min al-ahadith al-mukhtara mimma lam yukharrijuhu al-bukhari wa muslim fi sahihayhima zababbun hadisai wadanda malamin ya fitar da su bukhari da muslim ma ba su fitar da su cikin tafansu ba malam Diyauddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Abdul Rahman al-Hanbali tani ga yar mai umdatul ahkam al-kubra mai umdatul ahkam al-kubra da umdatul ahkam al-sughra da kasani al-allamatul maqdisi Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi to wannan dan yar uwar shi ne gashi nan Diyauddin al-Maqdisi wannan littafin jama'a yakan ruwaito wasu ƙarin riwayoyi da wasu hadisai waɗanda zaka iya neman su a cikin tafan da suka shahara baka samu ba to kun fahimta kuma waɗannan ziyadat din da waɗannan riwayoyin da hadisan kuma ka samu ya ruwaito su sun kai matsayin sahihai ko hasanai to waɗannan littafan na daga cikin tafan da idan ta rikice gogaggun malamai irin waɗannan sai su koma kansu idan suka koma kansu to sun zubar da ƴan bana bakwai sai ƴan bana bakwai su tafi suna ta magana bakin su na wayi suna ganin cewa wai sun yi gwaninta sun yi istidraki ga malam wani sun gano hadisin da wani yace da'ifi ne su sun gano sahihi ne hadisin da wani yace da'ifi ne su sun gano sahihi ne hadisin da shi yace ainihin sahihi ne su sun gano da'ifi ne a halin ya meko inda ba su meko bane to ku kiyaye waɗannan kafai dan haka wannan kasad ya kamata ya zama kasad daga cikin kasad na dikriyat din ku daga cikin memorable kasads din ku waɗanda ba ku rike su nan gaba ba su amfanar da ku wajen in bincike ya kama ko kuma in wata matsala ta taso makamanci haka to wannan kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to har yau musnad na al-Imam Abi Ya'la al-Mawsili na daga cikin masanid waɗanda suke tattaro hadisai da riwayoyi waɗanda yake ba su shahara ba su littafan su kuma riwayoyin su ma ba su shahara ba kuma sun inganta to duk waɗannan tafai kana buƙatar ka rinka nazarin su musamman wuri ya ƙure sannan ga wasu littafai waɗanda dukkansu suna daga cikin waɗanda muke isharar. Yanzu kaga wannan musnad ne fa malamin Imam al-Bukhari ne yayi, wanda wannan malamin san da ya karantar da Imam al-Bukhari, ya Imam al-Bukhari matsayin tattaba kunnan shi yake, ba jika ba ba da ba. Al-Imam As-Sarraj Abu al-Abbas Muhammad ibn Ishaq ya rasu hijirana da shekara 313 sai da shekara 120 a duniya. To Imam al-Bukhari ya je karatu ran shi bai wuce shekara 17 zuwa 18 ba. To kai dan shekara 18 in aka jefa shi cikin dan shekara 120 ai tattaba kunnan zai zama ko dan tattaba kunna ma. Ina fata an gane. To yanzu kaga wannan littafin shi ne musnad. Yanzu a cikin wannan akwai riwayar da yake ta inganta duk da ta fannin da ka sani shahararru, in ka bincika ba za ka samu ba. Bari muku misalin kwaya daya. Lafazin tahiyar Abdullahi dan Mas'ud wadda ta zo a cikin Bukhari da Abdullahi dan Mas'udin ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu, sai mun sahabbai muka koma muna cewa assalamu ala nabiyyi madadin assalamu alayka ayyuhan nabiyyi, sai muka koma muna cewa assalamu ala nabiyyi. A cikin Bukhari kaji Ibn Mas'ud ne yace, sai muka koma muna cewa a cikin wannan littafin Aisha kai tsaye ta karantar da su Urwa, ta ruwaito musu daga Annabi kai tsaye. Annabi ya karantar da assalamu ala nabiyyi, Annabi da kanshi. Yanzu kaga idan cikin riwayar Bukhari zaka bude baki ka ce ai anan ai sahabin yace sai da Annabi ya rasu sun suka koma suna yi, dan haka ijtihadin su ne. Anan Aisha Urwatu dan Zubair ya ruwaito cewa ta karantar da su daga Annabi cewa attahiyatu kaza kaza assalamu ala nabiyyi. Yanzu kaga an samu abin da duk sauran tafannin ba a samu ba. Sannan isnadin sahihin isnadi kashamsi, ko kun fahimta? To yanzu wannan riwaya Nasiruddin al-Albani ya shiga wannan littafin ya dauko ta ya kawo cikin sifatul sala. A lokacin da ya dauko ya kawo ba a buga wannan littafin ba, yana rubutun hannu ne. Waɗanda suka je suka yi ta making noise, suka yi ta hayaniya, suka yi ta sukashi, duk wanda ka haɗu da shi ka tambaye shi kai ka taɓa ganin musnad al-Sarraj, sai ce bai taɓa gani ba. Cito ai shi yayi hujja ne da musnad al-Sarraj kari akan hadisin Ibn Mas'ud. Kai ka ga na Ibn Mas'ud a Bukhari, dan haka yanzu kana magana ne akan na Ibn Mas'ud. To me zaka ce game da wannan? Ce a to ai bai ga wannan ba, to tunda baka gani ba karkan naqadi. Amma sai karfin hali jama'a, sai suicide bomb. Ko kun fahimci jama'a? Wato waɗannan maganganun nawa ina so ne matasa ba in kashe muku jiki ba, amma kowa ya rinka gane matsayin shi. Ko kun fahimta jama'a? Dan kar ku saka kanku cikin wautar da waɗansu matasa a yau sun shiga suna ta yi, kuma sai mutum ya dawo ya nuna sai ka ji ya dawo yana ta cin kanshi gyara. Jama'a kun fahimta? Wannan kenan. Sannan yanzu dubi wani littafin har wa yau, musnad as-sahaba, sunan shi musnad as-sahaba al-ma'ruf bi musnad ar-ruyani. Wannan littafin yana dauke da riwayoyin da kakkab sai ka gama kewayewa ba za ka ainihin wato same su ba. Misali wannan shine ya ruwaito hadisin nan da ke cikin Jami'u Saghir, wanda shekara 30 da ta wuce da rikicin ya taso aka dauko Jami'u Saghir aka hujja da shi, sai aka ce to ai shi kanshi Suyuti ya dauko shi ne a wani littafi da ya fada ya yake da littafin. Aka bincika malaman kakkab, ba ma wanda ya taba jin sunan littafin sai lokacin balle ya mallaka ko ya ji littafin. Wannan shine littafin hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wasu mutane ƙarshen duniya suna shan alqur'ani shurbahumul laban, irin shan da ake wa nono. Wannan hadisi sahihi ne babu tantama. To wannan hadisin yana nan kaga littafin da ya ruwaito shi ba wai ya bada labarin shi ba, Jami'u Saghir ya bada labarin shi ne. to ai ce a duba nan to nan din nan jama'a mun fahimci wannan idan kun gane wannan yanzu kaga wannan na dauke da wasu abubuwa waɗanda baka cewa kakkaf ka gama yawo baka samu su sai anan ko to dan haka dalibai ayi taka tsantsan bari ka nuna tukuna bari ka leka inda manyan malamai suka leka sannan sai ka sa alkebba manyan malamai inda haka ba zauna da jamfarka ina fata an gane Allah ya taimaka to wannan kenan jama'a idan muka tafi za ku ga dama da haguna darussan duk akan tafai ne akwai wasu littattafan waɗanda su ma suna ba da muhimmancin ruwaito wasu ziyadat da wasu alfaz waɗanda ake shawahid da su da ake mutaba'at da su waɗanda waɗannan littattafan ana kiransu kutubul fawa'id littattafan fa'idoji ina ga ce kutubul fawa'id kar ka fahimci littattafan fa'idoji irin littafin al-fawa'id na Ibn al-Qayyim a'a wannan fa'idoji ne na wa'azi fa'idoji ne na nasiha fa'idoji ne na dan gyara al'amura da nasihohi masu hikima sun ce a'a waɗannan kutubul fawa'id wasu tsofaffin littattafai ne waɗanda wasu gawurtattun malamai waɗanda su ne suka karantar da su Bukhari ma su suka rubuta galibin su yanzu ka duba wannan na daga cikin kutubul fawa'id gashi fawa'idu Abi Bakr القاسم ابن زكريا المطرز وأماليه القديمة الغرائب الحسان فائد الرواية أبو بكر القاسم ابن زكريا المطرز بكم أينه إملاء شديرن كيزن يبواني أكين إملاء يأتي القديمة أدن دورن كيزن سداد جان سورة إن في إمام أحمد sune ma kadai suka zauna suka ji waɗannan ruwayoyin suka ruwaito su al-gharaib waɗanda ba a ji su a bakin kowa ba suka kasance kamar baki amma kuma al-hisan ruwayoyi ne tarawa yanzu kaga wannan littafin gashi to yanzu waɗannan littafan na daga cikin littafan da zaka ga su Ibn Hajar su Zahabi su Albani sune in ta turke suke koma su dibo sai kaji sun ce dan haka wannan hadisin da kake ganin shi ba ife ya inganta sun ce yana da hanya a cikin littafin ainihin fawaid na Abul Qasim to kai kuma Abu Dauda ka taba gani to riwaya Abu Dauda zahirinta mursala ce da ifiya amma wannan riwayar ta zo da isnadi muttasili a cikin wannan littafin kuma isnadin hasan ko sahihi daga sai kaji Albani ya ce dan haka wannan riwayar isnadin ta da'ifi ne anan amma shi hadisin sahihi ne saboda akwai wani isnadi a cikin fawaid na Abul Qasim ta ce ka taba ganin fawaid na Abul Qasim sai ka ce a to yi shiru ko kun fahimta jama'a kun ji waɗannan littafan har wa yau da wani al-fawaid al-muntaqa ala shuyukh al-awaliya al-awali li Abi al-Hasan Ali ibn Umar al-Hazz ashi nan kaga ya rasu hijira na da 386 da dima cikin karni na hudu ya rasu yanzu kaga wannan wasu fa'idoji ne sai yace ala shuyukh al-ali kai kana nan ka ruwaito hadisi da isnadi nazil mai tsawo dan haka tsawon shi yasa an samu gargada zamu zo mu tattauna dangane da isnadi ali da nazil insha Allah abinda ake nufi da isnadi ali shine gajeren isnadi abin da ake nufi da isnadi nazil shine dogon isnadi a takaice kenan amma za mu yi darasi na musamman insha Allah gaba ka samu wannan isnadi nazil ya yi tsawo a cikin tsawon nashi har aka kai ga abin da bai inganta ba wannan isnadin sai a samu malam Abdulrahman al-Muallimi babban malami ne sai ya je sai ya binciko wannan littafin sai ya samu wannan hadisin naka da wannan isnadin kafin a samu matsala ya samu shi gashi an rubuta shi ko kun fahimta me yi kai ka samu isnadin ne ta hanyar wanda ya ruwaito shi ya rayu bayan shekara ta 500 bayan hijira shi kuma wannan kaga ya rayu kafin shekara ta 400 ma ta cika kaga shekara 100 ko ba wasa bace shekara 100 mutum ne ba ta samar ba ta samar da tabakoki a kalla uku ko ba 30 30 40 misali saboda haka sai wani malami sai ce maka wannan isnadin wannan hadisin ya inganta, sai ka ce mala ai wannan isnadin da ishi ne, sai ce kwarai da ishi ne. Na ga malaman natsuwa suke yi in kaje za ka je ne kai da rawar kai kana wani giringidi shi ai albafa ta malam wannan hadisin da naga ka ce sahihi ne ni na gano cewa da ifi ne. Lokacin sai ka ji masu rahani sai ce masha Allah ta da ifi ne, ce eh ya aka sai ce ai ka baka ba, sai ce wannan ai ka ai da ifi ne dama wannan isnadin, amma ai dubi abin da nace cewa ne isnadin ai hadisin hasan ne. Sai nace saboda me yana da isnadi ali a cikin al-fawaidul muntaka ala shuyukh al-aliya na abul hasan ali ibn umar kabi wa man litan sai kace a sai ce to je ka duba ka je ka duba ka dawo sai ka bindin wannan bilindutuwa baka samu ba sai ka koma ka sai ce to je ka tsuguna cin ka duba ka duba sai kace a to shikenan to da ma ba hannan rubuta littafi na ce hadisin da'ifi ne amma bari in gyara ko kun fahimta goma muna zama a majalis na ilimi na duniya jama'a muna ganin haka suke yi za ga wato da rawar kai yana tarawar kai haka wani kamar an daura mai inji a jiki gaggawa yake yi yana ganin kawai ya gano inda wani ya kuskure tsoke amma yana da kyau da ya taho faɗan ma amma da ya kamata ya gama kure inda malamin ya ce a duba tukuna ko kun fahimta jama'a wannan kenan kun ji kutubin fawaid ko kun ji irin amfaninsu su kuma tunin gabana wani ainihin wato littafi ne wanda majmu'u abul qasim al-hurfi wannan littafai ne guda hudu kanana aka ainihin tattara waɗanda littafai ne na juzu'o'i da fa'idoji kuji al-juzu' al-awwal min al-gharaib as-sihah wal-gharaib al-afrad wasu garibar riwayo ne amma sahihai تخريج ابو القاسم هبه الله الطبري ده كنا جزء فيه فوائد ابو القاسم الحرشي اسماء اصحاب ابو القاسم هبه الله الطبري سنن سي الاحاديث والاثار التي رواها البيهقي عن الحرشي عندكم هنا اتيكي اكو ربا نان تفان ودند daga cikin su akwai juz'i ne wanda yake dauke da wasu riwayoyi na wannan malami أبو القاسم الحرفي أما غرائب نوعاً دبا إن دراك جيكا ساميسو سيئنا يتارسو سماء أكوي جزء إن دكيت أو كده فوائد نشي أينه واتو أبو القاسم الحرفي أما وأن بيكارتو دبا معلمانشي سماء سيكوما حديثاً دبايحكي يرويتو دبا وانا معلمين الحرفي وأن دبايحكي بيسكا سوء أجفين وانا لتاسي ناشي wannan littafin nashi sunan al-kubra bai saka a ciki ba bai saka a cikin as-sunan as-sughra ba bai saka a cikin al-asma'u al-asma'u was-sifat bai saka a cikin littafin shu'abul iman bai saka a cikin littafin al-i'tiqad ba inda zaka je ka samu waɗannan riwayoyin na baihaqi sai a wannan dan littafi wanda duka bai wuce shafi 30 ba dan haka za ka iya ganin riwaya a cikin sunan al-kubra ya ruwaito ta da isnadi da'ifi amma kuma shi bai haƙin sai ka ji ya ce amma hadisin sahihi ne sai ce saboda yana da isnadin wanda ya samu ta hanyar hurfi ina wannan isnadin yana nan ko kun fahimta jama'a ta haka ashe in ka ga bai haƙi ya yi wani tasarrufi ya yi wata ishara to sai ka saurara tukuna shin ka je ka leko inda ya ishara a je a duba ba ka leko ba to kar kai saurin naqadin shi don babban malami ne mujtahidi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutaakhiruna waɗanda yana yin riwaya da kanshi riwayoyin da kuma yakan kadaitu da su kuma tabbata to Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ilimi dadin dadawa ga wannan kitabul aghrab wannan juz'i na hudu ne kadai ma aka samu معنى واتو حديث من حديث شعبة بن الحجاج وسفيان ابن سعيد الثوري مما أغرب بعضهم على بعض رواية لندا سفيان الثوري يكا ايتودسو واند شعبة بيدسو برواية لندا شعبة يكا ايتودسو واند اينه واتو الامام سفيان بيدسو ya rubuta wannan littafin Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i ya rubuta Dr. Sani Umar rijiyar lemo shi ya ta hakikin littafin iyakar juz'in da aka samu kenan a duniya kun ga wannan yana daga cikin irin wadannan afrad din qillatun qalilatun a cikin duniyar riwayoyi to a cikin nan yanzu zaka iya samun abin da zaka kewaye kakkab littafan da ka saba jin labarin su da waɗanda ka saba zuwa kasuwa ka siya sai ka je baka samu wannan isnadin ko wannan hadisin ba sai ka dawo nan ko wannan ziyada ko wannan shahid din dan haka wanda ya leko nan kai baka leko ba to kar kai saurin karo da shi sai a ce kana tafin sakhratan yawman li yuhiha rago ne ya samu dutse ya rinka karo da dutsen ya kamata a ce rago ya tausaya wa dutse ko kuma rago ya tausaya wa kanshi to rago ya tausaya wa kanshi jama'a kun fahimta rago ne yake karo da dutse yanzu waye zai ji jiki tsakanin dutsen da ragon ke duka da kan ragon ko karan ragon to dan haka cewa za a yi rago tausaya wa kanka dan haka in kaga irin waɗannan kananan dalibai ko mutahammisai yan kishin addini suna ainihin wato cacin rigingimu da waɗannan manyan malaman farka tausaya malaman tausaya waɗannan yan bana bakwai din jama'a kun fahimta su zaka tausaya Allah ya taimaka to sa'annan malamai suka rubuta wasu tafai waɗanda suke sanya musu sam'iyat wannan sam'iyat din wasu hadisai ne ko masmu'at waɗanda ainihin wato suka ji su ji na daban suka yi musu tari-tari na daban wanda ba su sake su rubuta su a kowane littafi ba kuma abin mamaki sai a bincika ba wanda ya ruwaito su sai su kun tuna wancan mutum da na faɗi ɗazu wanda na ce ɗanyar maƙadisi ne Diyauddin to ba shi sabtu masmu'atil imam al-hafiz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi kun ga shi yanzu wasu hadisai ne waɗanda ya ji su galibin irin waɗannan hadisan ba a majalisi ne ɗalibai suke jin su ba a'a an je walima da shi da malamin shi sai malamin ya zo yana cin abinci yayi dafi sai malamin sai karantar da shi wannan hadisin wannan hadisin malamin bai taɓa ba da shi a majalisin karatu ba shi kuma in ya zo ba zai rubuta shi a cikin babban littafin shi ba sai ya ware wani littafi na musamman yana rubuta irin waɗannan hadisan kun ji wannan da yake nan na biyu hadisan da malamin shi ya ruwaito mishi su da isnadi mu'an'an sai ya tafi wata ƙasa sai ya samu waɗannan hadisan da isnadin da aka ce haddasana ko akhbarana waɗanda waɗancan ruwayoyi mu'an'anai masu tadlisanci suka ruwaito su amma sai ya samu su ta hanyar da aka sarraha da tahdis in ya zo sai tara su gefe guda dan haka in ka kalli isnadin a can sai ka ce da'ifi ne yanzu kana duba cikin sahih al-bukhari sai ka ga riwayar qatada ya ce an anas in dan bana bakwai ne sai ka ce wannan isnadin da'ifi ne gaskiya ne isnadin da'ifi ne a yadda kake ganin shi zahiruhu da'af amma huwa nafsuhu isnadun sahihun me yasa sai malami kamar malam albani ko malam ibn hajar sai ce maka wannan isnadin na bukhari yana da inda shi qatada ya fito qarare ya ce haddathana sai ka ce ina za a samu sai ce je kaka duba masmu'at ta ainihin ibn abdul wahid al-maqdisi sai ka ce Allah ya fata malam yanzu na fara jin sunanta sai ce je kan ka gani to in baka samu baka dawo sukan yi wa ɗaliban wani horo na ladabi don ɗaliban su gane matsayin su sai ce ɗalibin ya je duba ko kakkab fai ta kewa masu sai da littafai sana zu mafi yankin masu sai da littafai jahilai ne ko a makka ko a madina suna sai da littafan ka zo ka ce akwai ka za su ce maka babu ko kuma akwai din ya ga akwai kwastomomi da yawa ya rena wannan littafin na riyal biyu ga riyal ɗari ana ciniki sai ce maka babu ka gama cewa kakkab ce maka babu ko ka dawo wurin malamin sai ɗauko maka wani lokacin sai ga takardu ne zai ɗauko maka shi ma protestant ya koyi rubuto su yayi shine sai ka ji ya ce wa min musawwirati daga cikin abin da na yi photostat ne wa min nuskhati wa min mansukhati daga abin da na kwafo ne da hannuna sai zama baka da wannan to ka ga wannan malamin ba sa'anka ba ne kun fahimta jama'a in ya ce ba sa'anka ba barganin yana da degree kana da degree, barganin kana da degree bai da degree, barganin kana da masters bai da masters, barganin kana da PhD shi yana da degree daya, ba anan take ba. Ruwa ya leko inda baka leko ba a haka. Ko kun fahimta jama'a? Yawwa. To kun ga waɗannan suna daga cikin ruwayoyin da kun littafan da ake yawo mane na i'tibar dan neman ne, dan neman ziyadat as-sahiha, dan neman mutaba'at da shawahid da makamantansu. To sa'annan sai kutubul amali. Su ko kutubul amali malami ne kawai da watan azumi ya saba ya karantar da dalibai da safe da azhar ya tafi ya huta, da la'asar ya dawo ya karantar da su, da daddare ya tafi ya huta. Dan ne sai da daddare sai fito kofar gidan sai ya samu dalibai sun taru suna ta hira ilimi, kuma ba ya da gajiya sai ya ce ku zo nan ku zo nan, kowa ya rike biro sai ya fara musu imla'in wasu hadisai wadanda bai taba karantar da su ba. To sai kaga an je an tattara irin wannan ana kiran su al-amali, kutubul amali, littafan da malamai suka yi imla'in su. Ko kuna tafiya da malamin ku sai aka je za a tsuguna za a ci abinci tsakanin Makka da Madina, da malam ya sha inuwa ya sha zoɓo mai sanyi ko ya sha wata fura mai daɗi ta lausasa jikin shi, sai ce ku zo in muku imla'in wasu hadisai guda biyar. Sai a ji hatta ɗaliban da suka shekara 40 suna karatu a gaban shi ba su da waɗannan riwayoyin. To irin waɗannan tafai ana kiransu kutubul amali, suna da yawa jama'a, ga su nan din na ɗauko mana su. Kutubul amali li abi, kitabul amali li abi Abdullah Muhammad al-Yazidi, ga shi kaga wannan. Yanzu duk irin waɗannan suna ɗauke da wasu riwayoyi waɗanda ƙarshenta sai ga riwaya ta rubar da kai a Bukhari, kana duba nan sai ga an warware maka abin da ya rudar da kai. Sannan ga wannan al-amali nawa na Abul Qasim Abdurrahman ibn Ubaidillah ibn Muhammad al-Hurfi al-Baghdadi, wannan da nake faɗi da zuma malamin Baihaqi, ka gani. Ga wannan al-amali tasnifin Imam al-Muhaddis Abdul Malik ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran, kashi كتاب الأمالي وهي المعروفة بالأمالي الخمسية الخميسية، كاشي تأليف الإمام المرشد بالله يحيى ابن الحسين ابن إسماعيل الحسني الشجري الجرجاني، كاشي دوا لمن كنت أمالي نقاسه. فسنن قدوب ابن حجر ناكد كسني من بلوغ المرام شما داشي الأمالي السفرية. To kaga wanda wannan yana daga ciki, sun yi tafiya ne da dalibai, an ji an dan zauna za a ci abinci za a shakata ya musu imla'in wannan. To a cikin irin waɗannan kutubul amali akan samo isnadodin waɗansu hadisai waɗanda an gama hukunta cewa waɗannan isnadodi sun mutu, ko kuma waɗannan hadisai ba su da isnadi gaba ɗaya. Duka ji wannan malamin ya ce a'a, ya duba a cikin amali na wani, ko ya duba a cikin gharibul hadis na wani, wani da yazo fassara kalmar kaza ya kawo wannan hadisin da bai tabbata ba, ya kawo shi da isnadi, kamar hadisin ajin. Hadisin ajin jama'a galibi har zuwa karni na bakwai da farkon karni na takwas na musulunci, riwayar da ake da ita a hannu ita ce riwayar da Sunnawawi da Ibn Salah da al-Imam al-Ghazali da makamantansu suka haɗu da ita. Wannan riwaya ita ce riwayar Abdullahi dan Abbas cewa annabi in ya zo tashi a sallah yana dunkule hannayen shi a sallah. Wannan riwayar Nawawi da Ibn Salah da Ibn Hajar sai suka bincika kakkab suka gabata da isnadi, ma dan haka sai suka hukunta ta da cewa batil, dan haka bai halatta aiki da ita ba. Ashe wannan hadisin amma ba ta hanyar wannan sahabi Ibnu Abbas ba, ta hanyar wani sahabi mai suna Abdullahi dan Umar, an samu wani malami da daddadowa kafin a san za a haifi su Imam Nawawi, kafin a san za a samu su Ibn Hajar da su Ghazali, ashe ya ruwaito wannan hadisin da isnadi mai kyau wanda gaba ɗaya ba su da alakar hanya da waccan hanyar, ya rubuta shi a littafin shi ya kwanta ya rasu, shine al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi. A cikin wani katon littafi da ya rubuta, wanda littafin Allah madaukakin sarki ya sa Jami'a Ummul Qura ta buga mujallada ta biyar ta littafin gata, wannan mujallada ta biyar ita ce aka kasanta ta kashe uku. Jama'a kun fahimta? Kuma wannan littafi ko lokacin da suka buga shi ba sayar da shi ake ba, ana ba da shi kyauta ne ga ɗalibai masu yin masters. A wannan lokaci ne ma an ba wani ɗalibi shi kenan wani komini shi, ya ce ba shi naira 2,500, ya ce 2,000 zan ba shi, da na laliba ma sai na da 1,800, ƙarshe dai a haka aka daidaita cinikin Lagos kenan. Ina fata an gane. To me ya faru? Yanzu wannan littafin jama'a ya ruwaito wannan hadisin wanda Imam Nawawi ya hukunta bai inganta ba, Imam Ibn Hajar, Ibn Salahi, Ghazali duk sun kawo shi altafai su don su bayyana bai inganta ba. Al-Imam Ibn al-Munaqqin a cikin waɗancan littafai nashi guda biyu, a cikin wancan littafi nashi afwan guda ɗaya Al-Badr al-Munir, da Ibn Hajar al-Majirin shi a cikin wancan littafi nashi Kitab al-Tamyiz, wanda aka fi sani da At-Talkhis al-Hadith, dukkan su sun hukunta cewa hadisin bai tabbata ba. Kai ba ma bai tabbata ba, cewa hadisin Ibn Abbas ba shi ma da hanya gaba ɗaya, bai da isnadi, don haka fa huwa hadisin batilun la asla lahu. To shikenan, ana nan Malam Nasiruddin Al-Albani shi tun kafin a buga wannan littafin da shekara 40 ya je buɗe rubutun hannu na littafin ya ɗauko hadisin, ya yi takharijin shi ya kawo shi cikin littafin Sifatus Salah, ya kawo shi cikin littafin shi Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa, ya tattauna abubuwan da ake zargin ba su inganta ba, ya fitar da su, ya fitar da abin da ya tabbata. Sai an bana bakwai sai suka buɗe bakin su suka yi ta hayaniya har a garin nan ba ku manta ba, yau shekara 15 da ta wuce ko 16 mun je dogo gurin a karatun Sifatus Salah, da na tsaya ne takharijin hadisin kakar a nan dandali a lokacin tun muna tsohon masallacin nan, sai na ba da kalubale cewa gobe zan yi wa hadisin cut, wato zan yi wa hadisin bayani na ƙarshe wanda duk yake da magana ya zo. Sai wani ya taho daga cikin zariya, aka zo aka gama duk maganar da ya gama, duk maganar da ya gama shi ma ya gama maganar ne rajimin bil ghaibi. Ni kuma ina nan na adana littafin gefe guda, nace mishi littafin da ya rawaito wannan hadisin ka taba ganin shi? Yace gaskiya bai taba ganin shi ba. Ka taba jin labarin shi? Ma yace a'a. Ka taba ganin sunan shi? Ma yace a'a. Shine sai na sa hannu sai na zaro wannan littafi gashi Gharibul Hadith. Nace to ka gan shi? Sai na buɗo wannan ainihin wato juz'i na biyu a cikin shafi na 525 na karanto mai, nace ka ji isnadin shi. Gashi gashi. To wannan abin da ya samu Bakar Abdullahi Abu Zaidin kenan, Allah ya gafarta mishi, shi ma sai wannan gangancin ya je ya rubuta littafi ya sa mishi juz'un fi hadithin nuhud, juz'i game da hadithin yunkuri, ya raunata hadithin, ya maganganu na rashin ladabi akan Albani, ya sake zuwa cikin wani littafi nashi da ya daga baya baya ya sanya wa littafin ma jadida fi ahkamis sala, nan ma ya sake maganganu masu kaushi ga Albani. Kana Albani sai ya bi shi a hankali, ya girme shi a shekaru, ya bi shi karatu, ya leka inda bai gani ba, don haka kawai rashin kunya ce irin ta 'yan zamani da rashin ladabi. A muqaddima ta ainihin littafin Tamamul Minna da Albani ya zo sai ya rinka ishara, shi yake ishara da yake cewa ahadun nashi'a, wani daga cikin matasa 'yan bana bakwai, wani daga cikin matasa 'yan bana bakwai, da ya je can tsakiyar Tamamul Minna ya tsayaye wa hadisin takhriji takhriji sosai, annan ma sai da ita maganganu akan Bakar Abdullahi Abu Zaid kun shi kenan sai wannan ya zama dalilin da yasa Bakar ya kulla muguwar gaba tsakanin shi da Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda har Albani ya rasu yana fadin kalmomi na alheri akan shi amma can da ya tsogalo abin da yafi karfin shi sai Albani ya rinka kiran shi da ba'dun nashi'a ahadun nashi'a ko wannan kalmar tai mai zafi dan me za a ce mishi dan bana bakwai dan bana bakwai ne dan da kanshi a cikin tafan shi ya furta cewa Albani ne yaje ya gano wannan isnadin muna ba mu gani ba dan haka sai ya ce gashi kamar yadda yace ya ganshi kuma wai har yaje yana kuskurantar da isnadin kai baka gano asalin ba amma haka na cewa kuma ba ma haka yake ba ba tare da wata karina ko wata dalala ba Allah ya kyauta jama'a kin ji wannan har wa yau daga cikin mutafan da ake dogaro da su wajen mutaba'at da shawahid da kuma gano ziyadat da tabbatar da wasli akan hadisin da aka hukunta cewa mauqufi ne ko kuma hadisin da aka hukunta mausuli ne kaga an ce mauqufi ne kutubul ilal da kuma kutubul jarh wa ta'dil sama da su akwai kitabul ilal wa ma'rifatir rijal na al-imam Ahmad ibn Hanbali wannan littafin in kana yawan nazarin shi daga imam Ahmad yana kawo wasu riwayoyi yana bayyana illolin waɗansu isnadoji waɗanda kai ka dogara da cewa mausulai ne ko muttasilai ne daga ya ce akwai illa a ciki to irin waɗannan ka zo ka hukunta su cewa sun inganta sai ka ji malami irin Ahmad Shakir sai ya ce bai inganta ba sai ya ce saboda asalin Imam Ahmad ya ruwaito asalin ruwa a cikin kitabul ilal wa ma'rifatir rijal kai kuma baka taba duba littafin ba to waɗannan da sai waɗanda ake kiran su kutubul ilal suna nan da dama ka ji daya ga na biyun su kitabul ilal na al-hafiz abi muhammad abdurrahman ibn abi hatim muhammad ibn idris al-hanbali ar-razi abdurrahman dan malan abu hatim ar-razi wanda aka fi sani da ibn abi hatim ar-razi a cikin wannan littafi zaka ji yana yawaita cewa sa'antu abi qala abi kuntu li abi ko kun fahimta zaka ji riwaya ce wadda tsaf kai ka santa sai ka je ce wa sa'altu abi an hadithir rawahu hammad ibn salama an yahya ibn sa'id al-ansari an nu'man ibn marra an abdullah ibn amr annahu su'ila an akbar al-kaba'ir fa qala shurb al-khamri man sharibaha lam tuqbal lahu salatun 40 yawman fa inna tamata mitatan jahiliyya qala abi babana yace hada khata wannan kuskure ne inna ma huwa yahya ibn sa'id yahya dan sa'id ne an nu'man ibn abi ayyash ba wai nu'man ibn murra ba to kun ji irin wannan to yanzu isnadin da ka rike kana ganin wannan isnadin sai ka ga an ce a ba daidai bane isnadin ake a daidai ne a ce maka ba daidai bane sai a ce ga malaman masana ga abin da suka ce kaga wannan littafi da shi nan kafce ce Allah ya taimaka sannan sai babban malami al-Imam Dharqutni malam baban Hassan Ali dan Umar dan Ahmad dan Mahdi ad-Dharqutni rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi mafi girma dangane da ilal gashi al-ilal al-warida fi al-akhbar an-nabawiyya wannan littafi mujalladi 17 ne kun ga wannan littafin jama'a na daga cikin tafan da namu da misali da su ba aka fara buga shi jama'a an buga daga mujalladi na 1 ne zuwa mujalladi na 11 malamin da ya buga wallahu alam ya rasu ne ya aka yi aiki da ya tsaya da wani malami ya taso sai ya karasa buga don haka sai ya zama bugun ma ba irin su daya ba duba wannan kore ne wannan gashi mai ruwan madara ne a gani malam doctor mahfuz ar-rahman as-salafi shine ya ainihin wannan aiki wanda ya karasa shine muhammad ibn salih ibn muhammad ad-dabbasi malam mai guduma shine ya karasa aikin shi ina fata an gane to jama'a yanzu kaga wannan littafin shine babbar madogarar da Ibn Hajar yake yawan dogaro wajen gyaran kurakuran da Ibn Khuzaimah da Hakim da Imam Ibn Hibban suka yi a cikin ruwayoyin hadisai waɗanda kana karanta Bulughul Maram sai ka ji Ibn Hajar ya ce sahih Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Al Hakim wa rajjaha Dayarqutni irsalahu cikin wannan littafin ne kuma mun fahimci wannan aikin fa na da yawa ko amma don kasancewa malaman nan ba kawai nadi suke suna ta yawo suna karanta jarida suna ta haddasa fitina a gari ba kuma suke suna karatu ta al-Imam Abdurrahman dai Ibn Abi Hatim Ar-Razi ga littafin shi mujalladi 9 mai suna al-Jarh wa Ta'dil wannan na ɗaya daga cikin littafan da shi ma in tarkicewa malamai sukan koma don su gane amsa da mawarwara game da waɗannan rigingimu to yanzu wannan littafin zai taimaka maka wajen wasu ruwayoyi da za ka ga an inganta a wani wuri sai ka ji wani dogaggen malami ya ce amma fa ba ta inganta ba wata ruwaya da za ka ga an raunata a wani wuri sai ka ji wani malami ya ce amma fa ta inganta sai ce maka karanta al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim to wannan littafin yana da irin wannan fa'idar misali jama'a yanzu wannan hadisin ajin mutumin da ake zargi da cewa wai wannan mutumin ba a karban hadisin shi al-Haisam dan Imran wannan mutumin tare da cewa Imam Zahabi da kanshi da Ibn Hajar da suka zo kanshi a cikin tafansu sai suka ce Hasan al-Hadis cewa shi Hasan al-Hadis ne ta tabbatar da cewa hadisin shi ya zama Hasan to balle malamai suka ce in ma ya tabbata majhuli wani irin majhulin majhulul hal kamar yadda masu zargi ke cewa ba a san shi ba majhulul hal ne sai malam Nasiruddin al-Albani sai ya ce ai malaman mustalah al-hadis suka ce idan majhulul hal wato mastu aka samu amintattun siqat sun ruwaito hadisi daga wurin shi mafi karancin mutum biyu to za a iya karban hadisin shi sai ce to wannan mutumin mun samu amintattu guda hudu waɗanda suka yi riwaya daga gare shi ana neman mafi karancin biyu sai aka kawo hudu ya ce dukkansu amintattu ne ya ce karanta littafin Abdurrahman Ibn Abi Hatim al-Jarh wa Ta'dil galibin mutanen da za mu haɗu da su suna alfahari suna da digiri na hadisi sai ai hadisin ajnabi inganta ban kace kai ka duba inda yake a duban sai ce bai duba ba amma dai hadisin bai inganta ba saboda me saboda Ibn Salah ya ce bai inganta ba sai ce ai Ibn Salah na magana akan hadisin Abdullah dan Abbas ne shi kuma Nasiruddin al-Albani yana magana akan hadisin Abdullah dan Umar dan haka makhrajal hadis laysata wahida laysat wahida hadisin mafita biyu ce yake da ita wannan daban kamar hadisin Usman ne da hadisin Aliyu hadisin Usman ya inganta yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Aliyu bai inganta ba shine khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Aliyu ya ruwaito shi Aliyu da ya ruwaito shi riwayar tana nan Ibn Adi al-Jurjani ya kawo ta a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal yace wannan riwaya batila ce wace riwaya ce ta tabbata ga hadisin ita ce riwayar Usman wadda take cikin Bukhari da Muslim yanzu idan ni nace maka hadisin ya tabbata sai ka ce Ibn Adi ya ce bai tabbata ba sai ce yana maganar hanya Aliyu ne ni kuwa ina maganar hanya Usman ne yayin da yake waccan ba ta da hanya gaba daya wannan kuma in ka duka Bukhari ma nan kurkusa ga hanyar yaya dan wani ya ce babu kai kana gani kuma sai ka yadda babu yana maganar hanya Aliyu ne haka hadisin sallar juma'a da hantsi wanda suke cewa ai shi ma wanda ya ruwaito hadisin masturi ne Albani ya kawo cewa a gashi fa malamai sun tabbatar da cewa salih al-hadis ana karban hadisin shi salih mutumin kirki ne shi yace kuma in ma mun yarda cewa kamar yadda kuka ce mastur ne al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil ya samu wannan malamin yana da waɗanda suke amintattu ne mutum biyar ba biyu ba da ake neman karanci mutum biyar sun ruwaito hadisi a wurin shi, wannan bai sai dauke mishi jahalar da kuke da'awa ba. To kaga irin wadannan tafan su ne wadannan manyan malaman suke komawa. To su kuma wadannan matasa galibi ko ba su lokaci ko mutum ya matsa ya marmaza ya rubuta littafi a ce ya rubuta littafi a buga, bai shiga lokacin da wadannan suke da shi wadanda su fa asali malantan magudunta suke yi. Malantan magudunta suke yi ko kan shi yake yi. To kai kuma ka matsa ka bayyana. To jama'a kun ji wannan. Sannan sai kutubul ma'ajim. Kutubul ma'ajim su kuma wasu malamai ne ke zama suna rubuta littafai amma suna bada muhimmancin tsara hadisansu ne da gurgurdan sunayen malamansu. Shi ne sai bi duk malaman shi da ke da suna Ibrahim sai tattara su sai ya kawo hadisansu. Ya bi duk malaman shi masu suna Isa haka. To littafi mafi girma akan haka shi ne Al-Mu'jam al-Kabir na Al-Imam At-Tabarani, wanda wannan littafin asalin shi mujalladi 40 aka buga shi. Amma an matse shi an mai da shi kamar mujalladi 24 ne a wannan nuska da ke hannunmu, nuskar Malam Hamdi As-Salafi. Ina fata an gane. To wannan littafi Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Awsat, Mu'jam al-Saghir, Mu'jam al-Kabir kun ji yawan shi. Mu'jam al-Awsat yana da mujalladi 15, wata nuska mujalladi 8. Mu'jam al-Awsat as-Saghir yana da mujalladi 2 ko mujalladi 3. Suna daga cikin tafan da ake komawa a duba dan a gano cewa wannan riwayar bata tabbata ba ko kuma kamanciyar haka. To malamai sun rubuta kutubul ma'ajim da yawa. Ku duba jama'a ga wannan kitabun Mu'jam fi asami shuyukhi Abu Bakr al-Isma'ili, gashi a gurguje saboda lokaci ya kure. Sannan al-muntaqa min mu'jam shuyukhi Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Rajab al-Hanbali, gashi. Sannan sai kitabul Mu'jam, gashi tasnif al-Imam Abi Sa'id Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad ibn Bishr, gashi wanda aka fi sani da Ibn al-Arabi. Sannan sai Mu'jam shuyukh na ainihin Tajuddin as-Subki. Waɗannan irin littafan jama'a a cikin su akan samu irin waɗannan riwayoyin waɗanda ake mutaba'at da su da shawahid waɗanda galibi ba a samu a sauran nan. To sa'annan na ƙarshe-ƙarshe sai kuma ainihin littafan ajza. To littafan ajza sun suka fi yawa. Littafan ajza malami ne zai zauna ya ce juz'i kaza ko hadisan wani kaza. To waɗannan kutubul hadisan ainihin ajza jama'a malamai sun yi su da yawa. Na haka ku dubi nan duk su ne za mu ta ne a kansu amma a gurguje. Yanzu dubi juz'un fihi majlisani min imla'i Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i. Juz'i ne na imla'in Nasa'i. Sannan juz'un fihi majlisani min amali as-sahib Nizam al-Malik Abi Ali Al-Hasan ibn Ali ibn Ishaq, gashi Abu Ishaq al-Huwayni tahqiqin shi. Sannan sai juz'u Abu Jaham Al-Ala ibn Musa al-Bahili, ka gani. Sannan sai juz'u fihi 33 hadisa min hadisi Abu Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi, ba Baghawinka wanda ka sani mai sharh sunna ba. Sai juz'un fihi 6 majalis min amali Sheikh al-Hanabila Al-Qadi Abi Ala Al-Farra, kaga juz'i ne littafai ne gashi. Aka tattara ainihin wato majlisi 6 da ya zauna ya bada irin waɗannan hadisan. Sannan sai juz'u qawlin nabi juz'un fihi qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam nabbara Allah ba an sami'a maqalati fa addaha, gashi ainihin wato al-Imam Abi Umar Abi Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Hakim al-Madini shine ya rubuta shi. Sannan sai juz'un min ahadith al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani, sai kuma juz'u Hilal ibn Muhammad al-Haffar, sannan sai juz'un fihi ahadith Abi Zubair min ghairi Jabir. An gane gashi riwayoyin Abi Zubair waɗanda ba daga Jabir ba. To karfa to waɗannan kananan juz'ai kenan waɗanda malamai suka yi. To sannan sai aka samu gashi silsilatul ajza al-hadithiyya majmu'a fihi sittatu ajza hadithiyya, ka dubi nan juz'ai ne guda 6 aka ainihin tattara. Waɗannan juz'ai na ɗauke da fawaid Hassan na ainihin Abu Tahir as-Salafi da kuma ahadith muntakhaba min ajza Abi Mansur al-Khujani. Sannan sai juz'u fi amali al-Hafiz Siraj as-Sunnah. Sannan juz'u fi hadithi al-Hafiz ibn menene Dazil. Sannan sai juz'un fi ahadith ibn Dulal. Sannan juz'un fi fawaid Abu Qasim Al-Hirafi. Jama'a kun ganshi wannan gashi juz'aini guda shida aka tara a ciki. To sa'annan sai aka samu wani malami mu'asiri wato dan zamanin nan ya zauna mai suna Sheikh Nabil Sa'id, ya zauna ya tattara ajiza da yawa irin waɗannan ajiza, wani baka samu juz'in ma takaddubuwar ne kadai ya tattara su. Jama'a kun gansu ba su mujalladi 8 ne wabiya tattara su, wanda far waɗannan su ne littattafan da malamai suke aiki da su wajen aikin su dangane da fitar da in ta kure nan da suke koma suke bijui da izinin Allah me yake faruwa. Kai kuma Abu Dawuda kake dubawa da Bukhari wanda yana hannun kowa, ba dole a samu matsala ba idan baka kaddara kanka ba, baka san matsayin kanka ba, ko kun fahimta jama'a? To waɗannan jama'a muke nan fa da kenan ƙarshen duniya, kuma a matsayin mu na ɗaliban ilimi ba malamai ba, ya yake magana ka je ka saka kanka rikici da su Ahmad Shakir ko su Albani saboda kai ka je ka samu digiri kwaya? Ko ku fahimci wannan jama'a? To sa'annan sai me? Sai kuma littattafan hadisai waɗanda su waɗannan irin littattafai za ka ji an ce hadisu wa nabi, hadisu Muhammad ibn Abdullah al-Ansari a hadisi sitta dashi fi ma'ani sitta min turqi rawati sitta الحفاظ ستة من مشايخ الأئمة ستة بين مخرجها ورواتها ستة من حديث الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رواية وان 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 باشنا فنن في مجلس في حديث جابر الذي رحل في مسيرة شهر إلى عبي عبد الله ابن أنيس باشي حديثي أين باشي أكد تتروا إسناده بيشي sannan sai al-ittihaf da hadisi fadlul insaf da shi majlis ne na amali ne na babban malami da aka fi sanin shi da ibnu nasir na ibnu nasiruddin al-dimashqi. Sannan sai hadisi abdullah ibnu abbas wanda ishaq dan rawiya ya ruwaito. Sannan sai tanwirul fikra bi hadisi bahz ibnu hakim fi husn al-ushra. Sannan sai hadisi sarrad da al-imam abi al-abu al-abbas muhammad ibnu ishaq al-saqafi as-sarrad malamin tan bukhari. Sannan sai a hadisi shuyukh thiqat wanda aka fi sanin shi da al-mashikhah al-kubra. Yanzu duk waɗannan suna da cikin littattafan da malamai suke komawa suna aiki da su wajen ne, wajen binciken shawahid da mutaba'at da ziyadat da makamantan haka. To ƙarshen tika tika tik shine kutubus su'alat, littattafan su'alat su kuma malamai ne ke zama suna amsa wa ɗalibai tambayoyi. To garin amsa tambayoyin wasu isnadodi da wasu fa'idodi na ilimi na fitowa waɗanda malaman ba su taɓa rubuta su ba. Waɗannan littattafai ga su, za ka ga an ce ga shi su'alati abi ali ibn bukair wa ghairihi li abul hasan ad-darqutni. Sannan sai su'alati abi bakar al-barqani li darqutni fil jarh wa ta'dil. Su'alati muhammad ibn usman ibn abi shayba li ali ibn abdullah ibn madini. Duk waɗannan littattafai ne waɗanda aka rubuta su dadaddu. Sai kuma su'alatu sunani lidarqutni, sai kuma su'alati abi ali al-ajurri aba dawud as-sijistani, sai su'alati hamza ibn yusuf as-sahmi lidarqutni wanda ranan na dauko ta magana a karatutukan baya an yi hujja da wata magana ana, sai kuma jawab al-hafiz abi muhammad abdul azim al-munziri al-misri an as'ilatin fil jarh wa ta'dil. Sannan sai daga baya baya al-allamatu as-sakhawi gashi nan aka tambaye shi al-ajubatul mardiyya fi ma su'ila as-sakhawi anhu min al-ahadith an-nabawiyya gashi. Sannan sai al-ajubatul fadila min as'ila al-ashrat al-kamila gashi nan al-laknawi. To waɗannan littattafai da muka yi darasin su yau jama'a su ne fa malamai suke aiki da su jama'a wajen in takure, kuma waɗannan ka duba fa mu kenan nan ba kowan kowa a ilimi ba, wa kake maganar manyan malamai? Waɗannan maganganun na yi su ne, na kawo waɗannan darussa ne yau saboda abu biyu, don in sanar da ku ya ake aikin, don ka ƙara shiryawa, sannan kuma ka gane matsayinka in ka tsaya a gaban manyan malamai. Ko kun fahimta jama'a? Saboda yadda lokaci ya ƙure gaskiya nan ne ya kamata mu saurara, kuma za mu saurara a nan ɗin insha Allahu ta'ala. Karatun wannan littafi sai Allah ya kai ranar Asabar. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Allah ya